Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Masu sauraro, assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau.
That Yusuf Abba Kabir of NNPP, having satisfied the requirements of the law, is hereby declared the winner and is returned elected.
Farfesa Ahmad Doko Ibrahim kenan da yake bayyana Abba Kabir Yusuf a matsayin zababban gwamnan jihar Kano a safiyar ranar Litinin 20 ga watan Maris din nan. A yayin da magoya bayan jam'iyyar NPP a jihar Kano ke murnan samun nasara a zaben gwamnan da ya gabata ranar Asabar 18 ga watan Maris, yan jihar na ci gaba da bayyana jin daɗinsu da kuma fata ga zababban gwamnan. Masu yin magana da yana cewa buƙatar maji Haji Sallah. Shin waɗanne buƙatu jama'ar Kano ke da su da suke fatan sabon gwamnan da za a rantsa ranar 29 ga watan Mayun da ke tafan Allah ya kai mu ya biya musu? Anya buƙatun ba za su yi wa Abba Kabir Yusuf ɗin nauyi ba? Lura da cewa jagoran jam'iyyar da Abba ya samu nasara a cikinta, Rabi'u Musa Kwankwaso, ya yi takarar shugaban ƙasa a ranar 25 ga watan Fabrairu amma bai kai bantansa ba, ba zai riƙa sa baki a gwamnatin ta Abba ba? Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci na tafa da amsoshin waɗannan tambayoyin da ma ƙarin bayani kan zaɓen na Kano. Wakilinmu a Kano ya tattaro mana muryoyin waɗansu Kanawa kan buƙatunsu ga sabon gwamnan.
Zaɓe dai an yi shi lami lafiya, kuma an gama shi lafiya alhamdulillah. Sannan muna yi wa shiwa wanda ya nasara injiniya Abba Kabir Yusuf fatan alkhairi. Kuma ya sani na da injiniya Abba Kabir Yusuf mutum ne na kirki, mutum ne mai jajircewa akan duk wani aiki da aka sa shi a kai. Lokacin ba na manta lokacin da injiniya Abba Kabir Yusuf yake kwamishina, duk sanda ya ba dan kwangila wallahi tallahi sai ya tabbatar da ingancin aiki kafin ya biya dan kwangila kuɗin shi. Insha Allahu a jihar Kano muna masa kyakkyawan zato, kuma in Allah ya yarda jama'ar Kano za su ji daɗin mulkin sa. In Allah ya yarda wannan karan an samu gwamnati mai kyau, insha Allah ilimin makarantun mu insha Allah za a gyara su. Ilimi yanzu kuka lura ya tabarbare, komai ya lalace, babu wani makarantun secondary in ka je sai ka rantsa a makarantun primary kake, makarantun primary in ka sai ka rantsa a irin tsangayin ƙauyen nan kake, abubuwa dai komai ya biya tabarbare. Amma yanzu cikin yardar Allah insha Allah komai zai dawo normal.
Sunana Ali Sabo, ni ne jami'in yaɗa labarai na cibiyar bunƙasa fasaha da cigaban al'umma wacce aka fi sani da CTET, kuma ina cikin waɗanda suka yi duba yadda aka yi tafiyar da zaɓe a Kano State, musamman na gwamna da kuma na shugaban ƙasa. To gaskiya akwai abubuwan da ake tsammani da yawa daga shi wannan sabon gwamna da aka zaɓa, wato injiniya Abba Kabir Yusuf, musamman harkokin yaƙi da cin-hanci da rashawa da kuma abubuwan da suka shafi lafiya da kuma ilimi. In muka duba za mu ga cewa abubuwa da dama sun faru musamman akan harkokin ilimi a jihar Kano. Ilimi ya tabarbare sosai a jihar Kano, ba a ba shi kulawar da ta dace. Sannan kuma in muka duba da harkokin lafiya, a tabbas wannan ma wani bangare ne da yake da matsala sosai. Mutane suna zuwa asibiti babu magani, ana zuwa asibiti babu gurin kwanciya, sannan likitoci ma tabbas sun yi karanci. So muna fatan cewa za mu samu wani sabon yanayi wanda al'umma za su samu yaƙini ga su waɗannan asibitoci wanda za su iya zuwa domin su samu lafiya da kuma abubuwan da suke bukata. Tabbas akwai burika da yawa da al'umma suke da shi akan wannan gwamnati, amma dai a ɗan wannan tsukun lokaci muna so mu ga an fara yaƙi da waɗannan abubuwa, musamman shi cin-hanci da rashawa da kuma harkokin da suka shafi harkar lafiya da harkar ilimi. Waɗannan abubuwa su ne wanda al'umma suke so su fara gani in an fara mulkin nan da wannan gwamnati.
Ni dai sunana Ibrahim Abdullahi, muna taya mai girma Abba Kabir Yusuf murna lashe zaɓe. Dire dai yanzu akwai abubuwa da yawa a gabansa wanda muna expecting ɗinsa wanda ya fara kokari. Kaga na farko dai abin da muke tunani a gare shi shine gaskiya, saboda yanayin matasa, rashin sana'an nan da ake da shi, da ishu na dabanci, yanda za a yi kokari a ga an shawo kan wannan matsalar. Sannan kuma akwai ishu na mutane, don ana cikin wahala. Talakawa ya kamata duba da yanda suka yi kokari sosai, suka turje wajen ganin ya samu nasara. To ya kamata a kawo kudirarka ko kuma ayyuka da zai taimaka talakawa especially abubuwan da zai taimakawa jama'a wajen samun abubuwan yi. Ina ga yana cin abubuwan da ya kamata. Dai muna sa rai ba zai kokarin ya sauka asibiti ba tunda shi kansa ma dugun ba zai so ya bashi kunya ba tunda sun sha wahala sosai. To kaga kuwa ba ai mulki bane suka same shi a August tunda sun nema a wancan karan suka rasa yanzu kuma suka sake irin turjiya da aka samu kafin aka samu mulkin ba na tunani za su yi wasa da wannan gaskiya shine abin da zan iya cewa dangane da abubuwan da muke nema dai a garin sa tunda dai dama mun san babban kudirin su dai su abin da aka fi sanin su da shi shine harkar ilimi to gaskiya an suka kokari suka yi wannan yanzu kamar irin institutions da aka creating a wancan lokacin a farfado da su saboda matasiya wanda ba su da aikin yi za a samu karatu kuma wanda za a fara kokarin harkar sana'o'i to insha Allah muna tunani abubuwa za su zo da sauki sune dai gaskiya abubuwan da muke tunani a gare shi
waɗansu yan jihar Kano kenan da bayanin bukatun su da fata ga zababben gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf domin jin yadda alakar zababben gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf da jagoran jam'iyyar Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso za ta kasance ga Umar Haruna Doguwa shugaban jam'iyyar na NPP a jihar Kano.
Na farko dai muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya bamu wannan nasara kuma ya tabbatar da ita a hannun Abba cewa yanzu Abba shine zababben gwamnan jihar Kano da yardar Allah da yardar al'umma. To wannan tambaya taka ina ganin kamar akwai rashin fahimta kware da mutane suke tambayar ma waye zai ba wa shawara. Ai ko ganduji da suka samu matsala da Kwankwaso bu samu matsala akan goye ba illa akan a gaya mar abubuwan da ya kamata yawa Kano domin Kano ta ci gaba kuma shawara tun daga lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun ma da alke fada shine Allah ya karfafa shi da sahabbai na gari masu ba shawara ta gari kuma Hausawa suna cewa Allah ya so sarki kun Allah ya so mai mulki sai ya bashi mashawarta na gari so neman shawara a gurin wani musamman irin Kwankwaso wani taba yin gwamnan nan yayi minista yayi kaza ba wani abin laifi bane laifi shine a kawo san zuciya hasali ma ai mutane sun zabe shi ne saboda wancan irin ayyukan da saka Kwankwason yayi so babu wani matsala anan shi injiniya Abba Kabir Yusuf ya saurari ko kuma yayi amfani da shawarar sanata Rabi'u Musa Kwankwaso magana kuma da ake na cewa sai abin da Kwankwaso ya ce ni nayi commission a lokacin Kwankwaso Kwankwaso mutum ne mai ba kowa dama yayi aiki ya ga kwakwalwarka ya ga tunanin ka ya ga me zaka iya yi don ka kawo ci gaba so ba na tunanin wani zai iya zuwa ya canza min ra'ayi ko wani zai iya zuwa ya samar wani abu ya rika yin wani abu sabani wannan hasali dai yau Abba shi ne gwamnan Kano kuma sai a zuba ido a gani
Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta internet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofin sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko tira.com/aminiyatrust. Kuna iya malalibo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast da Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Ana iya sauraron shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, ko Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3 da Progress Radio a kan mita 97.3 a Gombe, sai Badegi Radio a Minna jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a Zangon FM a kanan Dabo. To madalla, a farkon shirin kun ji fata da burin da Kanawa ke da shi ga zababban gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf, kuma kun ji ta bakin shugaban jam'iyyar NNPP na jihar Kano da bayanan yadda ake sa ran alakar zababban gwamna za ta kasance da jagoran jam'iyyar Rabi'u Musa Kwankwaso. Yanzu ga Farfesa Kamilu Sani Fage, malami a sashen kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano da ƙarin haske kan yadda gwamnatin Abba Kabir Yusuf za ta kasance a Kano. Ya faro ne da ƙarin bayani kan yadda ya kalli sai hancin zaben.
To dai zaben yadda ya kaya a Kano bai ba da mamaki ba can dalili ko shine cewa na farko dai ita Kwankwasiya tana da matasa da yawa yara kenan masu abu kuma yawancin masu zaɓe su ne sannan abu na biyu kuma gaskiya akwai kokosawa da aka yi da ita jam'iyyar mai mulki a irin abubuwan da ta yi a Kano da kuma na ƙasa wanda ya sa koda magoya bayanta wasu suka ɗan juya mata baya wasu kuma suka ƙi fitowa ma ranar zaben saboda ɓacin rai to abu na uku kuma shine kasancewa gaskiya ba a fito da yawa ba a zaben, kamar yadda na ce musamman wa'anda ba su gamsu da tafiyar ba sun ke fitowa, wannan kuma tunda suna da shauki na cewa suna neman canji kuma suna da aƙida wacce ta ke zaburar da su, suka fito da yawa, to wannan shi sa zaben ya tafi yadda ya tafi.
To lura da cewa tafiyar kwankwasiya dai tana da jagora, injiniya da Rabi Musa Kwankwaso, wadda kuma kamar shi ne ya kawo Abba Kabir Yusuf wanda ya nasara. A naka hasashen kana ganin kasancewar shi wannan jagora na kwankwasiya ba Kano ne kuma a Kano yake, kuma shi ma Abba Kabir Yusuf a Kano nan ya samu mulki. Kana ganin shi Abba zai iya samu ya yi mulki nashi na ƙashin kanshi ba tare da yana bin umarnin shi kwankwasa ba?
To wannan ita ce babban, ɗaya daga cikin babban matsalar da gaskiya shi Abba zai samu a ciki, wanda kuma idan ba taka tsantsan aka yi ba tsakanin shi Abban da Kwankwaso ɗin, to za a ji tsoron irin shigen abin da ya faru tsakanin Kwankwason da Ganduje, da kuma yadda ya faru tsakanin Malam da Rimi, cewa wanda yake kan mulki idan giyar mulkin ta shige shi zai so ya tsaya da kafarsa, shi kuma wannan yana ganin ga tasirin da yake da shi zai so ya rinka shiga cikin al'amarin ko kuma ya rinka ja masa linzami. To idan har suka bari wannan ta yi, za a iya samun baraka a ciki. Kuma babban abin tsoron shi ne cewa irin wannan in tafiya ta yi, za a samu mazga makongara wanda za su shiga tsakaninsu su fifita su ruru ta irin wannan rigima har ta kai ga cewa kowa ya ja ƙarfinsa.
To Prof, kana ganin cewa misali akwai abin da Kanawa suke sa ran cewa shi Abba zai iya yi musu, ko yadda suke ganin zai iya kawo sauyi lokaci guda, amma hanga ku ta masana, yaya kake kallon wannan? Shin nasara zai ja masa ko kuma zai jawo gaggawan kosawa da shi?
To gaskiya in ba sa aka ci ba wannan ma zai ja mushi gaggawa ta kosawa. Dalili ko shi ne yawancin matasan nan ko kuma dukkansu ma suna zaton cewa irin abin da ya faru a baya lokacin da shi Kwankwaso yake mulki na ya sa duk ƴaƴan talaka da abu al'amarinsa, to shi kuma wannan yanzu shi ma za a samu kalubale musamman a halin da yanzu ake fama da. Na farko dai akwai shauki da su matasa za su samu na cewa halinsu zai canza. Na biyu kuma shi ne matsalar cewa a yanzu halin tattalin arzikin ƙasa ya taɓarɓare, idan haka irin abun da ake zato za a iya yi, to da wuya za a iya yin shi kamar yadda aka yi shi a wancan lokaci. Sai dai mafitar kuma idan shi Abba ɗin ya so ya ga zai yi haka, kaga zai koma ya waigi batun ko ƙarin haraji, wanda kuma idan ya hakan shi ma zai iya kawo mishi baƙin jini a wajen matasa.
To masu sauraro, ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da Salim Umar Ibrahim, sai editan shirin Sagir Kano Sale, Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku huta lafiya.